sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tace kai tsaye ta tradition FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma da Allah da kuma niya haka kuma na iya samu alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana su kuma su na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masauri assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki muka saki sabo dawo muku da wani sabon shiri cikin wannan daren a cikin wannan shirin zamu kawo muku shirin tsintsiya madaurin ke daya tare da Jumai Ali sai kuma Ibrahim Kalmasi Garba ya shigo da shirin jawabi daga dattawa Kano Murtala Faruk Sanina ya gabatar mana da labarin wasanni amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya tare da Mahmud Lalo
Assalamu alaikum. Kusan gidaje da wuraren kasuwanci miliyan 1 ne yanzu aka ke zo na babu wutar lantarki. Yayin da mummunar guguwar Florence take ci gaba da afkawa a wani yankin kudancin Amurka. A yau Asabar cibiyar da ke sa ido kan aukuwar guguwa ta Amurka ta ce wannan bala'i na ci gaba da haifar da ambaliyar ruwa a jihohin Carolina ta Arewa da ta Kudu. Cibiyar ta kara da cewa akwai yiwuwar a ƙara fuskantar matsanancin guguwa a yau Asabar a kudu maso gabashin jihar Carolina ta Arewa da kuma arewa maso gabashin jihar Carolina ta Kudu. Chris Wamsley, jami'i ne a hukumar da ke nazarin yanayi a Amurka.
Storm surge along the Carolina coast will continue into Saturday and in some
Yace za a ci gaba da ganin tumbatsar ruwa a gabar tekun Carolina a yinin Asabar a wasu yankuna ma har zuwa daren Lahadi da wayewar garin Litinin. Yan sanda a yankin Wilmington sun ce wata mata da jaririnta sun rasa rayukansu bayan da bishiya ta fado akan gidansu. Sannan wata mata daban ta rasu sanadiyar matsalar bugun zuciya bayan da jami'an kiwon lafiya masu ba da agajin gaggawa suka gaza kaiwa gare ta saboda bishiyoyi da suka fadi suka tattare hanya. Baya ga haka wutar lantarki ta kashe wani dattijo mai shekaru 78 sannan ta halaka wani mutum daban wanda ya iska ta yi wurgi da shi a lokacin da ya fita neman karansa da ya bata. To a can kasar Philippines ma guguwar da aka wa lakabi da Manhut wacce ta isa yankin a yau Asabar ta halaka mutum 16 a kuryar arewacin tsibirin da ake kira Luzon. Karfin wannan guguwa ya ragu amma duk da haka hukumomi sun ce tana da hadari. Mafi akasarin waɗanda suka mutu a bala'in guguwar sun rasa rayukansu ne sanadiyar zaizayar kasa ko kuma rushewar gidajen da suke fake a ciki. An soke ziyarar ministan harkokin wajen China Wang Yi wacce aka tsara zai kai kasar ta Philippines a yau Asabar saboda wannan guguwa. Zirga-zirgar jirage a kalla 150 aka soke inji hukumomi. Bayanai sun kuma yi nuni da cewa guguwar ta Manhut ta dushi lardin Guangdong da ke China. Wannan shine karo na 15 da kasar take fuskantar bala'in guguwa cikin wannan shekara kadai. Hukumar yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa kudaden hannunta sun fara karewa waɗanda da su take amfani wajen ceto rayukan miliyoyin yan gudun hijirar kasar Syria. Da kuma mutanen da suka fice daga gidajensu saboda matsananciyar rayuwa da suke fuskanta. Hukumar ta yan gudun hijira ta ce tana buƙatar dala miliyan 270 cikin gaggawa domin ta kammala ayyukan da ta sa a gaba kafin ƙarshen wannan shekara. Ta ƙara da cewa kudaden za su taimaka matuƙa wajen tallafawa miliyoyin 'yan ƙasar ta Syria ciki har da mutane masu rauni da ke zaune a waje da cikin ƙasar da yaƙi ya daɗe ta, musamman idan aka yi la'akari da cewa an dushi lokacin yanayi na hunturu. Akalla yan kasar miliyan 5.6 hukumar ta yan gudun hijira take baiwa tallafi waɗanda rabin su yara ne ƙanana da ke zaune a Turkiya, Lebanon, Jordan, Iraki da kuma Masar. A farkon shekarar nan hukumar ta UNHCR ta nemi tallafin dala biliyan 2 domin tallafawa yan gudun hijirar na Syria, amma kashi 30 cikin 100 kuɗin kawai aka samu a wannan neman taimako da ta mika. Wani kamfanin sai da nama a nan Amurka ya amince zai biya wasu ma'aikatansa musulmi dala miliyan 1.5 a matsayin diya waɗanda ya kora bayan da suka yi yajin aiki. Ma'aikatan sun yi boran ne na tsawon kwanaki 3 bayan da aka kikebe musu lokacin zuwa su yi sallah. A jiya Juma'a hukumar da ke tabbatar da adalci wajen ɗaukar ma'aikata a Amurka wacce ake kira EEOAC a takaice ta sanar da wannan matsaya da aka cimma tsakanin kamfanin sai da nama mai suna Cargill Meat Solutions Corporation da wasu ma'aikatansa musulmi 138. A kasarin waɗannan ma'aikata baki ne 'yan ƙasar Somalia. Wannan rikici ya faro ne tun a shekarar 2016 bayan da kamfanin ya kori ma'aikatan a lokacin da suka kaurace wajen aiki hanna tsawon kwanaki uku a garin Fort Morgan a jihar Colorado da ke yammacin Amurka saboda an kiware musu lokacin zuwa su yi sallah. Daga baya kamfanin ya kuma sauya dokokinsa inda yakan bada ɗan takaitaccen lokaci domin barin ma'aikatansa musulmi su riƙa zuwa suna sallah. Wani jirgin dakarun Afghanistan mai saukar unguli ya kama da wuta tare da halaka dukkanin mutane biyar da ke cikinsa. Jirgin ya taso ne daga yankin Herat yana kuma kan hanyarsa ta zuwa lardin Farah a lokacin da hadarin ya auku a jiya Juma'a cewar jami'ai. Kakakin gwamnan lardin Nasir Mehr ya ce jirgin ya fuskanci wasu matsaloli ne na gyara ba wai kungiyar Taliban ce ta harbo wannan jirgi ba. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya rawaito kakakin kungiyar ta Taliban Zabihullah Mujahid yana ikirarin cewa 'yan ta'adda ne suka kakkabo jirgin. Ma'aikatar tsaron kasar ta Afghanistan ta ce ana kan gudanar da bincike kan abin da ya haddasa wannan hadari. A yan makonnin nan kungiyar ta Taliban ta zafafa har-haren da take kaiwa akan dakarun Afghanistan yayin da kasashen duniya da ke kokarin shiga tsakanin rikicin suke kara himmatuwa wajen ganin sun gayyaci 'yan kungiyar ta Taliban zuwa teburin tattaunawa domin kawo karshen wannan rikici da aka kwashe shekaru 17 ana fama da shi.
Ya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba tare da Jummai Ali.
Ɗan tsiya
maɗaurinki ɗaya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurinki daya tare da fatar kuna lafiya Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin nake kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce yafi zama dan sarki wasu ma sun ce yafi zama sarkin da kansa kwanaki mun fara gabatar muku da tattaunawa da wakilan sashen Hausa Nasiru Al-Hikayi da Dodo Oroji tsohon shugaban kungiyar Miyar ta Allah da Mark Amani shugaban wata kungiyar kananan kabilu akan yadda za a samu zaman lafiya musamman tsakanin makiyaya da manoma. Yau za mu ci gaba da wannan tattaunawar da furucin Dodo Oroji kamar haka.
A arewacin Najeriya ba wata jaha ban ɗebe maka jaha ko ɗaya ba ka gane in an ce Bahaushe an ce Bahulata ne guda ɗaya ne duka ɗaya ne ka gane. Kar ka kawo magana lokacin maguza da wannan an wuce wannan yanzu inda ake ciki yanzu a arewacin Najeriya kowane birni ka san da arewa babu ba birnin da yake Kano yawa ka gane ko ba ka taba ka je gida uku ka samu inda Bahaushe ne zalla ko kuma Bahulatani ne zalla dole za ka samu Bahulatani ko Bahulatana a cikin wannan gida. Saboda haka Hausa Fulani din nan da kaji an ce su Yorubawan da suka ce haka sun san dalilin da yasa suka ce.
Wato dima na daidai da Oroji kana nufin ta wajen aure ne aka haduwa ma ba ta wajen harshe ba.
Eh ba ta wajen harshe ba. Ai harshe kana ga ai bari in tabbatar ma akwai mutane da yawa da suke manta da harshen su. Ba su ma iya harshen su ba. Ka san da haka? Akwai kabilun da ba su ma iya yaren nasu ba. Kananan kabilu wanda suke sun dogara da Hausa ko sun dogara da yaren da suke ciki ka fahimta ni abinda nike cewa babu dalilin da zai sa mu kasa zama lafiya saboda tare muka tashi in mutum kabila ne ko wace kabila ce ko Bahaushe ko Bahulatani ko wani karamin kabila abinda ake nufin karamin kabila wanda population insa bai kai na wancan ba ka gane ku shi yasa ake cewa kabila ko ba haka ba ne
amma idan aka ce mutum karamin kabila kamar wataƙila idan sai a ɗauka wariya ake son nuna wa
to ai shi bai kamata mu kawo wannan yare kowa na yin yarensa amma mu arewa Allah ya yi mu wurin zaman mu wuri ɗaya ne tare da junanmu bai kamata mu yi ƙyashin wani ya kyashin wani ba. Abinda ya kamata yadda muka taso muka iske kakanninmu suna zaune lafiya, mu ma ya kamata kar wani mutum ya zo ya kawo mana wani ra'ayi nashi ko kuma yana da wani abinda yake son bukata shi ta biya akan wannan abun, mu zo mu hargitsa kanmu mu kasa zama lafiya. Ka fahimta? Sannan noman nan da ake kira noma da kiwo, duniya da kiwo da noma tare suke tafiya. In babu daya, kasar bata da arziki, kowace kasa ce a duniya. Idan babu kiwo, kasar bata da arziki. Idan babu noma, kasar bata. Baka gaya min kasa daya a cikin duniya wadda take da noma ɗaya kawai gare ta bata da kiwo, ƙarya ne kowace ƙasa a duniya.
To maka amani, kai gashi ka ce shugaban ƙananan ƙabilu ko gashi kai manomi ne, ka ji abin da ya faɗa.
Ai shi yanzu ka tambaye shi me ake nufi da noma, gaskiyar magana kana da gona ma baka da shi a takaice?
Wallahi ina da shi.
To saboda haka idan
ma ɗaya ba,
to gidai abin da nake cewa kowa ya san ƙabilun arewacin Najeriya noma muka gada tun farko, kuma shi muke yi har gobe. To shi yasa Fulanin da shi ke magana a kai, mu mun san cewa dama ana maganan Burtuni, ana maganan wane ne, to da mun san hanyar Fulani guda ɗaya ne daga Kano zuwa basa ma kai kasan Inyamurai, daga Kano zuwa Ilori ne, ka gane? Amma a yau aka wayi gari, to ni nake tabbatar maka in za gwamnatin tara in za ta nada kwamiti, to ta nemi waɗanda suka san darajar noma da suka san darajar kiwo, domin manoma ina tabbatar maka duk yadda kai fa in aka ce wato makiyaya za su taso da shanunsu su bi hanya kamar yadda mota take bi, kaga mota dama da zara aka ce taya fa ya kauce wa hanya fa, to ya shiga hurumin da ba nasa ba. Ni shi yasa nake cewa idan za mu ga kanmu gaskiya, to makiyaya su yi kamata su sami masu kiwo dama, masu hankali, masu tsawon shekaru, waɗanda suka san darajar abinci, saboda haka su tura ƙananan yara wurin kiwo. Gaskiyar magana ban na goyon bayan wannan, domin in ana son mu zauna lafiya, to gaskiyar magana mu rinka gaya wa kanmu gaskiya kashe-kashe da yi maganansa. Wallahi wani lokaci muna yaudaran kanmu wai magana ko siyasa ko wane, to maganar addini malamai dama shugabannin addini su yi kamata su rinka gaya wa kansu gaskiya, su bar kakkauce gaskiya, domin ita gaskiya daga kinta fa sai bata. Saboda haka abinda nake magana kenan a wannan wurin.
Dodo Orodi, kana ta daga hannu, ban san ko da yake ba wai martani ake mai rawa, muna dai tattauna wani.
To ni abinda nake son kowane ya sani, ita sana'a kiwo sana'a ce, noma sana'a ce, kuma makiyaya yana kiwo yana noma, manomi ma yana kiwo yana noma, ka gane wannan abun?
Amma ya ku wani sana'an su kiwo ne kawai, illa iyaka su dau shanu su daga karshen kasa zuwa wani karshen, haka suke.
To bari in ga ma manomi baya taba rabuwa da makiyayi, sannan akwai mutanen da ba ma noma suke ba, ba su ma noman ma. Yanzu akwai wuraren da in ka duba kila ginshin abinci biyu ne suke ko uku a wasu jahohi, ka gane ko? Akwai jahohin da kuma babu abinda ba su noma, babu abinda ba su. Abinda ne nake cewa makiyayi ya kiyaye shanunsa, manomi shi ma ya kiyaye wurin nomansa, ka gane? Amma cewa wani ya hito ya ce ai nan kasanmu ce, nan wani abin nan, kowa ɗan ƙasa ne, duk ɗan Najeriya ne, ka gane ko? Yanzu in ka gaya min jihar da za ka je a Najeriya inda babu makiyayi, duk makiyayin da ka gani ɗan Najeriya na kiwon shanu, to ɗan ƙasa ne, ka gane ko? Mai noma baya da hujja yana shi, noma baya da hujja yana mai noma. Kuma ƙasar nan idan aka ce yau kai in dan wuri ga zage ba za ka je wuri ka za ka yi aiki ba, ko ba za ka yi abin nan ba, ko ma'aikata in ka duba yanzu Bayurbe ba zai zo Sokoto ya sai da taya ba, ko ya sai da Inyamur zai zo ya sai da taya, ya sai da magani, ya sai da duk abin da yake so, gona ma yake so zai samu a bashi. To haka ne makiyayi yana da iznin kowane wuri in ya ga ciyawa je ya yi kiwo, ba ce ya shiga gonar wani ba, ya kiyaye shanun shi, shi ma mai gona ya kiyaye gonar shi, don ba cewa akai Najeriya duka ko ina gona ce ba, ba a ce kuma Najeriya ko ina daji ne ba, kar ai noma ba inda manomi ba zai iya hana ma Bafulatani ya yi kiwo ba. Bafulatani ba zai iya hana ma mai noma ya yi noma, kowa wurin shi yake noma, don kowa yana da wurin da yake kiwo, kowa yana da wurin da yake noma. To saboda haka ni abinda na gani zai ba mu zaman lafiya a ƙasar nan, mu hidda wani kabilanci a cikin rayuwar mu, kuma mu hidda cewa ai wani yana da wani suna da arziki, me yasa za su zo nan mu ba mu da arziki suna da arziki? Wannan ba daidai bane.
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni, mai ne maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin. A tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Ilhakaya, Jummai Alice daga birnin Washington DC ke cewa a huta lafiya.
To madalla gaida Jummai Ali. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin jawabi daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Eli Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Baya ga mika takardarsa ta takarar tazarce ga APC, shugaba Buhari daga bisani ya nata sabon shugaban hukumar DSS Yusuf Bichi. Kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ya yanki tikitin PDP, inda Dr. Ali Fati kuma ya nemi a yi zaben yar tinkiya dukkan matakai.
In adalci ne a yi wa shugaban ƙasa, a yi wa gwamnatin Lagos, a yi wa gwamnatin Kano, to a yi wa jihar Bauchi.
Meti Allah da kungiyar sarakuna Kirista sun jaddada zaman lafiya a ofishin mai ba da shawara kan tsaro. Ga shugaban Meti Allah Muhammadu Kiruwa.
Wannan zai haifar da zaman lafiya. Akwai bambancin gwamnati ta kira taro da kuma mutane su haɗu da kansu su ce su sun yadda.
Matashin nan Nura Iliyasu da ya hau ariyar sadarwa don zanga-zangar ƙinjinin gwamnatin Buhari ya sauko.
There is no why a country that we are the number 6, we are number 6.
Inda jami'an DSS suka yi awon gaba da shi.
Haslam mani mutum ne mai tsananin ilimin addini da na boko, kuma bugu da kari ni mahaddaci Qur'ani ne wanda duniya ta sani. Ka san kuma hankali bai saba ga mahaddaci Qur'ani masalan.
Nasira da Malika ya madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mataimakin shugaban majalisar malaman Izala a Najeriya, Sheikh Yusuf Sambo Rigacikun daga Kaduna, da kuma mataimakin shugaban kungiyar Kiristan Najeriya Shiyar Kano Rabaran Murtala Mati. Ga Sheikh Rigacikun.
Yan uwa mutanen Najeriya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kiran da nike yi zuwa ga al'ummar Najeriya baki daya shine akan mahimmancin zaman lafiya, domin Bahaushe yana wani karin magana yana cewa ba gagararre sai bararre. Duk lokacin da kaga mutum yana kashe mutane an zira masa ido, to laifin hukuma ne. Amma inda hukuma za ta tsaya ta dau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi, to za ka ga cewar an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa, kuma an samu ci gaba. To idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma, ko a daina zubar da jini tsakanin musulmi da kiristoci, ko a daina ainihin zubar da jini tsakanin wasu ƙabilu da ƙabilu, to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya, to ai mai hukuncin da ya dace da matsayin shi, domin kada a ci gaba da yin wannan barna. An so kudaden da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya ta hanyar zamba cikin aminci. An so da kudin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya, wannan abu ne mai kyau domin in za a yi hakan zai taimaka ma kasar. To sai dai na taba karanta wani hadisi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je ya anso zakka, ana ce ma mutumin Ibn al-Lutubiyya. To da je anso zakkar a gurin masu bayar da zakka, sai ya anso wasu kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar. To da ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rika warewa yana cewa haza lakum wa haza hadiyatul uhdiyat ilayya, wannan naku ne, wannan kuma kyauta aka bani a can. Ya rika lissafa ma manzon Allah haza lakum wa haza hadiyatul uhdiyat ilayya, wannan naku ne, wannan kuma kyauta aka bani a can. To jin wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daka mai tsawa yayi fada sosai yace wannan wani irin mutum ne, yaya Allah mai girma da daukaka zai wakilta mu ya dora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya dora mana, sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhdiyat ilayya, dan me mutum bai je ya zauna gidan uwar shi ba ko gidan uban shi ya ga ayyuhuda ilayhi shay, shin za a bashi wani abu? To sai a karshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace nashin da yake cewa an bashi kyauta, kuma aka ansha na zakkar, aka maida duka a cikin baitul mali, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi.
Shi ma Rabar Murtala Mati ya ce,
jama'a ina yi muku sallama a cikin sunan Yesu Almasihu. Ina son yi tsokaci game da kace-kacen rayuka da ke faruwa a arewacin Najeriya. Allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya duk da bambance-bambance na harshe, kabila, jinsi, al'ada da addini da ke tsakaninmu. Haka Allah yake son ganinmu. Muna karanta yadda Allah ya rarraba harsuna ‘yan Adam a littafin fara sura 11:7-9. Da Allah ya so mu kasance da harshe ɗaya, al'ada ɗaya, addini ɗaya ko imani ɗaya, da haka muke. Amma a cikin hikimarsa ya bar mu cikin waɗannan bambance-bambance. Muddin muna so mu ci riba zama tare, dole ne mu darjanta juna, mu riƙa fatan alheri ga juna, mu riƙa faɗa alheri ga juna, mu riƙa ganin kimar juna, mu daina ƙyama ga juna. Babu wata riba da rigima, rikici, faɗa, tozata juna ko kashe-kashen juna zai kawo mana sai dai da na sani. Yesu Almasihu ya yi zaman lafiya da kowa, kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane. A littafin Romawa sura 12:14-17, Ubangiji ya ce, ku sawa masu tsananta muku albarka, ku sa musu albarka kada ku la'ance su, ku taya masu farin ciki farin ciki, masu kuka kuwa ku taya su kuka. Ku yi zaman lafiya da juna, kada ku nuna alfarma sai dai ku miƙa kanku da aikata ayyukan tawali'u, kada ku aza ku kanku ko masu hikima ne, kada ku rama mugunta kowa da mugunta. Ku yi ta lura al'amuranku ku zama daidai a gaban kowa. Ya ku ƙaunar juna, kada ku yi ramuwa sai dai ku bar ruwa fushin Allah, domin a rubuce ta cewa ramuwa ta wace ni zan saka, in ji Ubangiji. Har ma in maƙiyinka yana jin yunwa ka ci da shi, in yana jin ƙin ruwa ka sha da shi. ‘Yan uwana masu bin Yesu Almasihu da sauran mutane, jama'ar wannan ƙasa musamman arewacin Najeriya, ina muka samu koyarwar tashin hankali? Ina muka samu koyarwar rashin haƙuri da rashin dafartawa? Sau da yawa ina jin wasu Kiristoci suna faɗin cewa mu ba za mu tsokane rigima ko rikici ba, amma duk wanda ya ce mana kulle za mu ce masa cat. Ina muka samu wannan koyarwa? Yesu Almasihu ya ce a cikin littafin Matta sura 5:39, ina gaya muku kada ku ji a cuce ku, amma in wani ya mare ka a wannan kunci ka juya masa ɗayan kuma. Bugu da ƙari a littafin Ibraniya sura 12:14, Ubangiji ya ce, ku himmatu da zaman lafiya da kowa, ku zama a tsarkake in banda wa ba wani wanda zai ga Ubangiji. The Voice
of America. To nan muka kammala shirinmu na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin kwanciyar hankali da annashuwa.
To a gaida Ibrahim Kalmasi Garba, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu mun zo ga shirinmu na wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Shugaban hukumar kwallon kasar Saliyo Isha Johnson ta ce ta ce ofan dangane da wa'adin da aka diba mata na ta sauka daga mukaminta. Hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta kasar ce ta baiwa Johansson tare da sakatarinta Christopher Kamara umarnin cewa su sauka daga mukaman nasu a ranar 19 ga watan nan na Satumba. Ana tuhumar jami'an biyu ne da zargin cin hanci da rashawa, zargin da su kuma suka musanta, yayin da ita ko hukumar yaki da cin hanci ta ce tilas ne a dakatar da su kamar yadda dokar kasar ta tanada har sai an kammala shari'ar su a gaban kotu. Yanzu haka kuma hukumar kwallon duniya wato FIFA tana nan tana wani yunkuri na kai karshen wannan cece kuce a hukumar kwallon ta Saliyo, duk da yake bata shata wa'adin yin hakan ba. A yayin da aka so mafafata wasannin mako na biyar na gasar kwallon kafa ta Premier a Ingila, kungiyar Chelsea ta sami darewa saman teburin gasar bayan da ta lallasa Cardiff City da ci 4-1 a yau. Dan wasan Chelsea Eden Hazard shine ya zura kwallaye uku, yayin da Willian ya zura ta hudu, lamarin da ya sa kungiyar ta Chelsea ta wanzar da nasara a dukkanin wasanninta na gasar ya zuwa yanzu. Chelsea din tana sama ne da makin ta 15, to amma fa makin su daya da Liverpool da yanzu kuma ta koma ta biyu a tebur, bayan da ita ma ta yi galaba akan Tottenham da ci 2-1. Zakarun gasar wato Manchester City ta karbi bakuncin Fulham ta kuma doke ta da ci 3 da nema. Bournemouth ta doke Leicester City da ci 4-2, yayin da Arsenal ta bi Newcastle har gida ta doke ta da ci 2-1. Kungiyar Manchester United ta Ingila ta ce a shirye take ta zuba zunzurutun kuɗi har fan miliyan 98 domin sayan dan wasan kungiyar Argentina Mauro Icardi. Tauraruwar dan wasan da ya ta haska sosai a kakannin wasa biyu da ya kwashi a kungiyar Inter Milan ta kasar Italia, inda ya zura mata kwallaye 53. Rahotanni sun bayyana cewa mai horar da 'yan wasan kungiyar ta United Jose Mourinho ya shirya tsab domin biyan bukatun Milan din domin sayan dan wasan mai shekaru 25. Shahararren dandan bin nan na duniya Floyd Mayweather ya ce ya shirya wa tara tubarsa domin yana son dawowa ya fafata da Manny Pacman wanda ya takare shi. Pacman mai nauyin kilogram 60 ya doke Luka Matis a watan Yulin nan da ya shige, inda ya lashe kambin ajin masu nauyi kana kuma ya kalubalanci Mayweather da ya dawo su koma gwabzawa. A can baya dai a shekara ta 2015 Mayweather ne ya yi galaba akan Pacman dan kasar Philippines sa'ad da suka kara da juna. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaira Murtala, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amma wannan karan a takaice. Kusan gidaje da wuraren kasuwanci miliyan 1 ne yanzu haka ke zaune babu wutar lantarki, yayin da mummunar guguwar Florence take ci gaba da afkawa wani yankin kudancin Amurka. A yau Asabar cibiyar da ke sa ido kan aukuwar guguwa ta Amurka ta ce wannan bala'i na ci gaba da haifar da ambaliyar ruwa a jihohin Carolina ta arewa da ta kudu. Cibiyar ta kara da cewa akwai yiwuwar a ƙara fuskantar matsanancin guguwa a yau Asabar a kudu maso gabashin jihohin. To a can ƙasar Philippines ma guguwar da aka wa lakabi da Manhood wacce ta isa yankin a yau Asabar ta halaka mutum 16 a ƙuryar arewacin tsibirin da ake kira Luzon.
To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'aziyar mu ga iyalai da 'yan uwa da abokan arziki marigayi jakadin Najeriya a Kata, Dr. Bawa Abdullahi Wase wanda ya rasu ranar Juma'a a ƙasar Kata ɗin. Ubangiji Allah ya ji kanshi da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin. To mun saurare sai kuma gobe da safe a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki ko har da shirin zaɓe ko naɗi wanda nukan shirya kuma na gabatar. Yanzu Amadu Kowa da Kowa nan sashen Hausa, musamman Mahmud Lalo da ya taimaka mu gabatar da shirin, sai kuma Solomon Abu wanda ya bada umarni, da injiniyan mu Magnus. Ni Ladan Ibrahim Awake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.